This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Isra'ila ta ce ta kashe wasu manyan mayakan kungiyar Hamas biyu a jiya Asabar a wani hari da ta kai ta sama kan motar su a jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan da ta mamaye, inda suke da'awar cewa suna da hannu a kisan wani dan kasar Isra'ila. Wata sanarwar haɗin gwiwa daga hukumar tsaron Isra'ila da rundunar sojin Isra'ila ta bayyana sunayen mayakan da Ahmed Abu Ara da kuma Rafet Dawasi, dukkansu daga gundumar ta jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan. A cikin wata sanarwa da ya fitar, reshen Dakarun Al-Qassam na kungiyar Hamas ya ce suna jimamin mutuwar mayakan biyu a wani harin da Isra'ila ta kai kan motar su a jenin. Sanarwar da Isra'ila ta fitar ta ce mayakan biyu na da hannu wajen shirya wani hari a ranar Lahadi a gabar yammacin kogin Jordan, inda wani dan kasar Isra'ila mai suna Jonathan Dutch ya mutu. 'Yan adawar siyasar kasar Venezuela da magoya bayansu sun tattaru a biranen kasar a jiya Asabar don neman amincewa da abin da suka bayyana da gagarumin nasarar da dan takararsu ya samu a zaben shugaban kasar da aka gudanar kusan makonni uku da suka gabata. Hukumar zaben kasar da 'yan adawa ke kallanta a matsayin wani bangare na jam'iyya mai mulki ta ce shugaban Nicolas Maduro ne ya yi nasarar samun wa'adin mulki na uku a zaben da aka gudanar a ranar 28 ga watan Yuli da kasa da kashi 52 na ƙuri'un da aka kada. Sai dai 'yan adawa ƙarƙashin jagorancin tsohuwar 'yar majalisar dokoki Maria Corina Machado sun wallafa a kafofin yanar gizo abinda suka ce kashi 83 ne cikin 100 na adadin ƙuri'un da aka kada, wanda ya baiwa ɗan takararsu Edmundo Gonzalez goyon bayan kashi 67 cikin 100. Zaɓen mai cike da cece-kuce ya jefa al'ummar ƙasar da ke fama da matsalar tattalin arziki cikin rikicin siyasa, kuma matakin da gwamnati ta ɗauka na murƙushe masu zanga-zangar ya kai ga kami aƙalla mutane 2,400. Rikicin da ke da nasaba da zanga-zangar kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 23. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta faɗa a jiya Asabar cewa ta kammala ƙullayar jiniyoyin kasuwanci da saka jari na dalar Amurka biliyan 2.5 da Prime Minister makwabciyarta Uzbekistan a wata ziyarar aiki mai cike da tarihi da ya kai a birnin Kabul. Prime Minister ƙasar Uzbekistan Abdullah Aripov tare da tawagarsa sun isa babban birnin ƙasar Afghanistan a wata ziyara da wani shugaban ƙasar waje mafi girma ya kai ƙasar tun bayan da kungiyar Taliban mai kishin Islama ta karbe iko a ƙasar shekaru uku da suka gabata. Aripov da Mullah Abdul Ghani Brader, mataimakin Prime Minister Taliban kan harkokin tattalin arziki, sun sanya hannu kan yarjejeniyoyin da darajar su ta kai dala biliyan 2.5. Sanarwar da ofishin Brader ya fitar ta ce kawancen ya hada da yarjejeniyoyin saka hannun jari guda 12 da darajar su ta kai dala biliyan 1.4 da kuma yarjejeniyoyin kasuwanci 23 na dala biliyan 1.1. Yarjejeniyar ta shafi harkokin noma da makamashi da ababen more rayuwa da sassan masana'antu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kusan mutane miliyan 68 a kudancin Afirka ne ke fama da bala'in da farin El Nino ya haddasa, wanda ya shafi amfanin gona a fadin yankin, kamar yadda kungiyar raya kasashen kudancin Afirka ta SADC ta bayyana a jiya Asabar. Farin wanda ya soma tun a farkon wannan shekara ta 2024 ya shafi amfanin gona da kiwo, lamarin da kuma ya janyo karancin abinci da kuma illa ga tattalin arzikin kasashe da dama. Shugabannin kasashe 16 na kungiyar ta SADC suna gudanar da taro a birnin Harare na kasar Zimbabwe, inda suka tattauna batutuwan yankin da suka hada da samar da abinci. Elias Magosi, babban sakataren kungiyar SADC, ya ce kimanin mutane miliyan 68, wato kashi 17 cikin 100 na al'ummar yankin, suna bukatar agaji. kimanin sa'o'i 48 bayan hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana barkewar annobar kyandar biri a fadin duniya, Najeriya ta shiga cikin shirin ko ta kwana. Hukumomin lafiya na kasar sun bada sanarwar sabbin kamuwa da cutar, tare da ƙara nuna damuwa game da ƙarfin kasar na iya shawo kan barkewar cutar, musamman da irin raunin da tsarin kula da lafiyar ta yake da shi. Cibiyar kula da cutuka ta Najeriya NCDC ta ce kawo yanzu an sami kamuwa da cutar 39 a bana, a yayin da ake samun karuwar masu kamuwa da cutar a fadin nahiyar Afrika. Koda yake ba sami rahoton mace-mace a Najeriya ba, amma bullar kwayar cutar mafi hatsari na da matukar tada hankali. A halin yanzu jihohin Bayelsa da Cross River da Ogun da Lagos ne suka fi fama da barkewar cutar. Da yake jawabi a wani taron manema labarai, shugaban hukumar NCDC Dr. Olajide Idris ya ce al'ummar kasar na kara daukar matakan da suka dace.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, mi adalci karmi da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Umma Abdullahi, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan tasirin ayyukan masu yaki da matsalar cin hanci da rashawa da kafofin sada zumunta, ganin irin rahotannin baya-bayan nan da suka yi nuni da cewa wasu matasa sun haɗa kai wajen bankaɗo wasu mutane da suka wawura kuɗaɗen al'umma a yayin da suke riƙe da madafin iko wanda ke ci gaba da jawo cece-kuce a kafofin intanet ɗin. A Najeriya dai akwai dokoki masu tarin yawa da ke kunshe da tanadi na yaki da rashawa, musamman sashi na 98 sakin sashi na 1 na kundin laifuka da ya tanadi cewa duk wani jami'in gwamnati da aka samu da laifin aikata rashawa za a daure shi na tsawon shekaru 7 a gidan yari, baya ga cewa za a iya cin tararsa. Sai dai masana sun sha bayyana cewa ba rashin doka ne matsalar ba, aikin aiwatarwa ke samun zagon kasa daga masu ruwa da tsaki da aikin yara taya a wuyansu. Yanzu lokaci yayi da za mu ji bayanin daga bakin mai sharhi akan al'amuran yau da kullun da zai mana shimfiɗa akan tasirin zuwan kafafen sadarwa na zamani a yakin da ake.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. To a zahirin gaskiya zuwan kafafen watsa labarai na sadarwa na zamani yayi mana tasiri sosai, saboda a da za ki ga ƴan siyasa ne suke kafa ma gidajen rediyo nasu na kansu ko kuma gidajen talabijin, sannan kuma bayan sun kafa nasu na kansu kin ga sai abin da suka so a watsa, sannan za a watsa a je ma kunne ko kuma idanuwan talakawa su ji abin da ke faruwa. Akasari ma in ma basu kafa ba, za ki ga suna da mutane da suke kira waye a ce musu sojojin baka, su suke ba kudin dan kalilan su je su fadi ƙarya da gaskiya akan su wanda ƙaryan ya fiyewa. Za ki ga cewa sun je suna fadin abubuwa da dan siyasa yayi da wanda ma bai yi ba, duk za su ƙara akai. Shi kuma talaka bai da wani inda yake saurara, kamar mutumin ƙauye za ki ga babu abin da yake saurara irin radio, so kin ga sai abin da aka gaya mishi. Amma yanzu kafafen sada zumunta ya zo, kuma alhamdulillahi mutanen mu na ƙauye za ki ga mutun ya je da dan memory card din shi, ƴar wayar shi wannan mai ƙara China phone din nan ne siye ta, a sa mishi audio ko kuma a sa mishi video na irin su Jafar Jafar yanda suke faɗo abubuwa su dan bellan nan da suke ta trending yanzu a social media. Za ki ga cewa ana dan yanke wasu wurare masu muhimmanci suna kai mu mutane har ƙauyuka, mutane na jin irin wannan abun.
To Malam Abubakar, ko zaka bada misali?
Yanzu mutumin ƙauye yana zaune a cikin gida, bayan shi yana jin yunwa, bai ci abinci ba, amma sai ki ji an ce mishi wai za a sai ma shugaban ƙasa jirage na wanda zai dinga yawace-yawace, ana kashe biliyoyin kuɗin nan wanda hankali ma ba zai dauke shi ba. To mutumin ƙauye da bai ci abinci ba yana jin irin wannan abun, wanda da baya ji gidan radio ba sa faɗi saboda suna tsoron kada a karbe musu license su NDC, duk suna monitoring. Amma yanzu wannan kafafen sada zumuntan nan na zamani ya bada dama mutane suna fitowa su yi. Sai dai matsala ɗaya da muke fuskanta shine su idan gwamnati aka fangado musu irin wannan, wanda aikin su ne haƙƙin su ne kamata su yi, ba sa jin abin da ya dace. Abin da ya dace shine kuwa ya kamata a ce baya an musu aikin da ya kamata su yi, an rage musu aiki, an bankado musu, sai su hukunta ita wanda suka yi.
Yanzu kai magana akan matsalolin bangaren shari'a. Shin kana da ƙarin bayani akan yadda bangaren shari'a zai taimaka?
Na dade ina fadin cewa inda a ce bangaren shari'a namu na Najeriya zai gyaru to duka Najeriya za su gyaru saboda duk wanda yake aikata laifi in ya san cewa komin girman shi komin mukamin da yake rikewa idan ya aikata laifi za a hukunta shi to ba zai aikata wannan laifin ba. In aka yi mutum daya wanda yake da madafun iko wani wanda za a bashi a baya zai ce oke in har nayi wannan abun fa za a hukunta ni to ba zan aikata wannan abun ba. Ni kam ina goyen bayan wannan kafafen na sadar zumunta da sai ga mutane halin da kasa take ciki. Fatan mu kawai shine Allah sa gwamnatin ta dinga daukan mataki ya ana hukunta wanda suka yi laifi sannan kuma Allah ya kawo mana karshen duk abin da ke faruwa a wannan kasar mu Najeriya.
Ko yaya wasu ƴan Najeriya musamman ma matasa ke ganin tasirin aikin bankado masu wawura kudaden al'umma a cikin Najeriya musamman ta dandalin sadar zumunta. Yanzu bari mu sada ku da wasu masu sharhi.
Sunana Aliyu Aminu matashi dan kasuwa kuma mai kishin kasa. To na farko dai gaskiya wannan abin da yake faruwa a cikin ƴan kwanakin nan gaskiya abu ne wanda yake da tasiri, abu ne wanda yake da amfani gani da cewa yanayin yadda harkokin kasar nan suke tafiya musamman tsakanin wanda suke cikin gwamnati da siyasa da kuma talakawa. Talaka a Najeriya rayuwarsa ta zama ba ta da wani muhimmanci a gurin gwamnati, ba ta da muhimmanci a gurin ƴan siyasa. Amfani da su kawai ake yi a kullun, a zo a samu kuri'u, a zo a samu mulki, a je a yi sata daga su sai iyalansu da abokanansu. Kuma shi rayuwar talaka a Najeriya tun 1999 har zuwa yau babu wani ci gaba da ya samu sai dai ma lalacewar da rayuwar talaka ta yi. So don haka wannan abin ba karamin tasiri bane da yake tone-tonen wannan abubuwan da suke faruwa. Sannan na biyu kuma cikin tasirinsa shine kan mutane na ƙara wayewa, mutane suna ƙara gani saboda in aka ci gaba a haka wanda ya san cewa ya fito takara ne ko ya fito neman wani mukami idan ya san yana da niyyar ya je ya saci kudin al'umma ko ya ci amanar da aka danga masa to kinga dole zai yi shakka. So gaskiya wannan abin ba karamin fa'ida ne da ita ba kuma mu muna goyen bayan haka.
Sunana Jafar Abdulkadir Jega. Tabbas kafafen sadarwa suna taka muhimmiyar rawa yanzu wurin bankado irin badakala da cin hanci da rashawa da almundana da ake tafkawa a Najeriya, wanda da zake ga idan labarai suka fito daga wa'innan kafafen ana musu kallo ne kamar labarin kanzon kuridi wanda ya bambanta da na yanzu. Saboda yanzu idan kika yi la'akari da mafi akasarin labaran da suke fitowa daga wa'innan kafafe irin su Facebook, Instagram, X da kuma TikTok zake ga labarai ne sahihai kuma masu inganci, kuma har yanzu duk labarin da ya fito da wuya ki samu shugaban da ake zargi ko shugabannin da ake zargi sun zo sun karyata wannan labari. Kuma labarai ne wa'inda zake ga suna da tasiri sosai, sai dai kawai daga bisani sai ki ji suna abin da Bature yake ce ma threat. Matasan da suka banka do wannan labarin sai ki ji ana zargin cewa gwamnati za ta iya kama su ko kuma za a iya hukunta su. To maganan da muke yi a nan shine idan har zaka kama mutum ka hukunta shi zai iya zama kage ne yayi maka ko yayi maka sharri ko wani abu makamancin haka, a'a a wannan karin zake ga cewa matasa kafin su fitar da labaran su a social media sai sun tabbatar da su yi hancin shi da ingancin shi kafin su yada ma duniya ta sani.
To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu bari mu sake ji ta bakin Malam Aminu. Ya kake kallon tasirin wannan ayyukan bankado masu wawura kudaden al'umma ta yanar gizo akan ƴan ƙasa?
Mun ga cases personal basis akwai wanda za su je su yi amfani da irin wannan platforms sun su yada abin da bai kamata ba har ya kai ga watakila a zo a yi wa shi wanda ake zargi rauni ko a je gidansa a kona abubuwa dai da ba daɗi. Kwanannan Najeriya an yi signing din Cyber Security Act, kin ga daga nan kuma akwai kiranye-kiranye da ake ta yi akan a yi regulating social media. Na san idan muka tsaya aka duba wannan abubuwan za a ga akwai masu kyau a ciki wanda za a iya amfani da su, akwai kuma wanda za a iya tacewa ba za a yi amfani da su ba.
Kai mana bayani akan waɗannan sharuɗan da ya kamata a bi.
Ya kamata a ce duk wanda ya ɗauki wannan nauyin ya zo ya ce to ni zan fara tone-tonen asirin wannan, shi ma akwai wasu sharuɗa da ya kamata a ce ya kare. Na farko sanin ƴanci, sanin human right ɗin wani ko kuma wasu. To don haka ni shawaran da zan bayar dai su samu dai koda human rights lawyers ne ko kuma su fara ganar da kansu kan irin matakan da ya kamata a ce sun ɗauka musamman yadda ya shafi ƴancin wani, da kuma su samu su yi consulting ɗin ko wani lawyer ne ko kuma su sake neman ilimi akan abin da constitution ya bayar da kuma wasu legal issues dai around yada irin wannan abin, saboda su samu su kare kansu. Ba wai mun ce a cikin cikin su wanda suke gwamnatin bane ko kuma ƴan siyasan gaba ɗaya an taro an zama ɗaya ba, duk da dai ƴan kalilan ne a cikin su wanda gaskiya suke da gaskiya kuma suke da amana.
Madalla, yanzu bari mu koma gare ka Malam Jafar. Menene shawarar ka a daidai wannan lokaci?
Ya kamata a ce shugabannin Najeriya yanzu su farga su gane cewa duniyar da muke a yau, musamman kama a ce duniyar kimiyya da fasaha da kuma duniyar yanar gizo wanda muke amfani da su yanzu, sun wuce tunanin su. So ya kamata a ce sun gyara, sun kuma lura da cewa yanzu fa duniya tana kallon su, sannan duk abin da ka aikata kafin ka sani duk yanda zakai ka aikata shi, ko wa'annan matasan a shirye suke da su bankadu tunda sun fara, kuma sun ce za su ci gaba, kuma babu abin da zai hana su ci gaba. In fact suna dada wayar ma da sauran matasan ma kai ne a yanzu, na cewa yanzu ba sai ka je gidan babban radio ko gidan television a Najeriya ba, a'a da data ka ta naira 100 a ɗakin ka zaka iya yada sahihan labarai wanda zai kai ga kunnen wa'annan shugabanni.
Masana a fannin yaki da matsalolin da suka shafi almundahanadi sun sha jaddada cewa dorewar dabarun yaki da cin hanci da rashawa wanda ke bada gudunmuwa wajen rage talauci yana bukatar samun gagarumin sauyin tunani daga al'umma, musamman wajen bin ka'idoji. To masu sauraro gabaki daya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kun bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdurrauf da na shirya kuma da gabatar ke mana fatan alkhairi. Ku kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata, mun ji yadda gurbacewar muhalli ke kawo cikas a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke ci gaba da addabar mutane a fadin kasar. Kuma mun ji irin yadda ma'aikatar dubagar ta Najeriya ke nata kokarin wajen tabbatar da cewa mutane sun kula da muhalli da kuma tsaftace ruwan sha da na amfani don kawar da wannan cuta, inda shugaban ma'aikatar Dr. Yakubu Baba yayi bayanin yadda suke kula da masu fama da cutar, ma'aikatan jinya da masu sauran jama'a don kare yaduwar cutar ta kwalara. A wannan makon Dr. Yakubu Baba zai ci gaba da yi mana bayani ne game da ayyukan nasu a hirarsu da abokiyar aiki na Madina Dauda.
Aikin duba gari ne kuma ya tafi yadda ake dafa abinci. Abinda muke yi shine mu tabbatar cewa duka wanda yake aiki a wannan bukateriya din, wanda ya zama ko da shi yake dafa abincin ko kuma shi yake sabin abincin ko kuma shi yake wanke kwanuka ko kuma shi yake ka tattase ko shi yake sayen wanke tumatir, mu tabbatar cewa he is medically fit, an masa screening cewa bai da wannan cutar ko bai da wata cuta da zai iya sa mutane su kamu. Mu muna grassroots ne, su NAFDAC aikin su package food ne, mu kuma namu buka din nan da ka gani wanda kuma nan kowa yake zuwa ci abinci, including su ma'aikatan NAFDAC buka din suke tafiya. Ai in ka duba dokar mu akwai abin da certificate din da muke badawa na banded food. Ai baka fara operation sai ka je ka environmental health authority, sai sun zo su sun yi inspecting ina magudanar ruwanka yake, ta ina zaka samu ruwa, ina zaka ajiye shararka, nawa ne ma'aikatanka, ka musu wannan screening din, kai kaza kai kaza, sai kai meeting wannan requirement din, sannan sai su baka license. Sannan lokaci lokaci kuma du aikin mu ne mu kira su mu koyar da su simple hygiene applications. So yanzu Madina in na duba system dina, zan gaya miki duka bukasin da suke Lagos, zan gaya miki bukasin da a part of wanda muka yi isolating cewa suna haɗa kwalara.
Kana nufin za ku iya zagaye jihohi 32 nan ku yi wannan aiki da kake mana lissafi a yanzu haka cikin lokaci, saboda kada mutane su kamu ya zama annoba a ƙasa?
Na da ma'aikata sama da 60,000 kowane ward kika je ki yanzu a jihohin Najeriya, banda kasa da mutum biyar da suke aiki a wannan wurin. Misali yanzu a ƙauyenku, jau kika buga mun waya kika ce ga abin da yake faruwa. Na san wa zan kira, na san me zan gaya masa, kuma zan ce masa yayi reporting back in so time. Ba ma so wannan kwanara din ta sake faruwa in wide perspective da ta faru yanzu. In a ce an sa duba gari yana aikin sa yanda ya kamata, tintini da shi wannan kwanaran ma ba za ta faru ba. Misali, tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi signing order number 9 wanda aka ce ana so a ending open defecation, da Hausa ana ce ba haya ko ina. Wannan order din abu da mu duba gari muke fara shi ne is far from reality. Ba za ya ci ba saboda order ne da aka bawa minister na water resources.
To ba sai ku nema a maido muku ba?
Shine ai maganar da muke yana daya daga cikin taswirar da muke so mu ga yawa minister cewa an dai federal government tana so ai achieving wani abu na din dole sai an dawo da Maido wagar aikin sa. Mandate din water resources shine su bada ruwa mai inganci, amma issue na sanitation issue ne na hukumar duba gari. An din ba ma nan ba abin da za a yi saboda Nigeria abin da ake bukata ba wai doka bane, sai ka using enforcement. Tursasawa dole sai ka tursasar da dan Najeriya. In kai kaza ga doka abin da tace za a maka koro kaza,
ko kuma in kai kaza ga abin da zai shafi lafiyarka.
Wayannan duka yana daga cikin abubuwan da muke bukatar shi shugaban kasa ya duba ya gani, saboda kullun mu rage yawan kudin da muke kashewa a cututtukan da zamu iya kare su.
Wane kira ko jan hankali za ka yi wa al'umma domin ba ku haɗin kai wajen gudanar da ayyuka don samun nasara musamman wajen yaƙi da cutar kwalara?
Kware da gaske, to ni kira da nake yi ga al'umma na farko shine za mu fara daga gidaje. Shi aikin tsafta daga gida yake farawa, kuma in ka tsaftace gidanka ka tsaftace muhallinka ba wai kwalara kadai ba, cututtuka da yawa ma ba za ka same su ba. Sannan a gidaje kuma du mu tabbatar cewa ruwan da za mu sha mun dafa shi, bayan mu dafawa mu samu wannan wata garden mu diga a ciki. An muka siyo tumatir da tattasai da alayyahu da kabeji daga kasuwa, mu tabbatar mun wanke shi. Ba mun wanke shi kadai ba, sai mu sa masa gishiri. Iko wannan yana kashe wannan kwaya na kwalara. Sannan al'umma a community level, abinda muke cewa community, ana bukatar kuma haɗin kai daga community. Me ya yi haɗin kai da ake bukata shine community din su making sure an yi establishing wannan volunteerism, ai engaging matasa. Da haka ake yi, saka ga an samu matasa kafin ruwa ya zo, duka an shashare magudanar ruwa, an gyaggyara ko'ina. Dan muka yi wannan ba wai a gwamnati muka yi wa ba, a kanmu muka yi wa. Sannan na biyu, muna roƙon al'umma su bi dokar da ta dace. In kika duba yanzu, kowa in ya gina gida sai ce zai gina bohol. Kowa ya gina gida ya gina bohol. An yi making abunan ƙasarmu, abin da ake cira can ƙasa yadda ruwa take, ta zama over loaded, wanda shi yake yawan kawo wannan underground water infiltration da abutawa water sewer line. So abin da muke so shi ne ba komai gwamnati za ta yi ba, amma yanzu kamar estate, maimakon a ce kowa ya digin bohol ɗinsa, sai ku haɗa kai, sai ai central bohol, sai ai kwaya ɗaya wanda kowa zai samu. To abin da ya kamata kenan ai mu canza policy din. Sannan muna kiran yan kasuwa, because shi sanitation is a big investment, it's a serious business. Babu wani business a duniya da zai baka return of investment kamar sanitation. In ka duba kasashen da suka ci gaba, ba za ka yi tafiya da ta kai kilometer 50 akan major road baka samu public toilet ba. A kafa ba za ka yi tafiya da ya wuce kilometer 2 ba baka samu public toilet ba. Saboda shi dan adam yanda Allah ya yi shi, duk lokacin da ya kira he must answer the call of nature, but he has to do it in a dignified way. A mutunce, in ka zo ka providing public sector suka yi providing wayannan strategic toilet facilities din, ko irin moving toilets nan ne akan hanya, suka tsaftace shi, ba wanda zai so ya zauna ya zo waje yana yin bayan gida, zai shiga ka gane.
Sannan biya zai yi
dama zai biya a token. Gwamnati za ta yi regulating, ya biya a token saboda ai maintaining. Ka manta shi kansa bayan gidan ka karbe shi zaka ce ka kai combatant din sa into biogas sai ya generate electricity da shi sannan za iya samu taki da shi so babu abin da is waste a cikin sa so kaga zai zama win-win situation for the business people so muna kiran su zo su samu shawarwari daga wajen wanda suka san kan abin su sa kudin su a ciki kuma sa su samu riba mai gudanarwa saboda gwamnati ba za ta iya yin komai ba an ka ce gwamnati ne za ta yi komai gwamnati ba za ta iya yin komai ba duka komai ba shi yasa muke kiran su yan kasuwa su ma su yi to wannan shine kananan abubuwan da muke gani insha Allah in muka same su daidai so insha Allah kamar yadda cholera ta zama history a London haka za ta zama history a Nigeria
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau da fatan za a ƙara dagewa wajen kula da tsaftar muhalli don kare aukuwa da kuma yaduwar cututtuka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Madina Dauda ni Hawwa Umar ke cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
Sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New Karo. Jawabinmu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew sura 25 aya 31 zuwa 40. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da zaka yi kayi dan Allah ba zaka yi dan mutum bane domin sakon makwanmu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kayi mai kyau zaka gaji mulkin sa in kuma kayi mumuna ba zaka gaji mulkin sa ba zai bawa kowa sakamakon sa bisa ga abin da yayi wannan wurin ya nuna mana a ciki yace mana duk abin da muka yi wa mutum dan Adam to shi muka masa yace in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abinci lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyuka in ka ma dan Adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na Krista da na musulmi da kowa kai duk abin da zaka yi kai wa dan Adam ba dan shi bane to dan Allah kake masa saboda a ranan karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakon sa idan ka aikata mumuna zaka samu mumunan sakamako amma in ka aikata mai kyau zaka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu mutuna mu yi ma dan Adam alkhairi ranan karshe za mu samu sakamakon sa salamu alaikum
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Creation da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe. Ku ci wa ku ni lafiya.